Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da hantsi Hawwa Sharif sai tare da Safila Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin namu na hantsi na yau Juma'a babbar rana 5 ga watan Janairun shekarar 2024. A kokarin da gwamnati ke yi a Najeriya na ganin an tsare mutuncin kasar a fuskar cimaka ya sa kwanakin baya gwamnatin ta bullo da wani tsarin noman alkama a babban mataki.
Kowa ya ji wani abin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi magana akan noma. A cikin abubuwan nan guda hudu ya fada akwai wheat a ciki, akwai wato alkama kenan.
Inda wasu kuwa sojojin da ke mulki a jamhuriyar Niger suka bugi kirjin cewa sun yi nasara a yakin da suke da matsalar tsaro a kasar, abin da ya sa masu sharhi a kasar suka ce akwai wani kokarin da ya kamata a dora.
Don haka a ƙara kokartawa a samu ma mutane maganin wannan tsadar rayuwa don saboda mutane su samu sauki, sannan shi ne zai sa su riƙa saurare su ƙara kan ba da amanarsu goyon baya ga ma'aikata.
Waɗannan da ma sauran rahoton yana nan tafi a cikin shirin, muna kuma tafi da shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar baƙin wake biyu da suka kashe mutane 84 a Iran, waɗanda suka taru domin tuna da Janar Qasem Soleimani a bakin kabarinsa, wanda wani hari na jirgin Amurka maras matuƙi ya kashe shekaru huɗu da suka gabata. A cikin wata sanarwa da ta fitar ta kafar sada zumunta, kungiyar ISIS ta ce wasu 'yan uwa shahidai guda biyu sun nufi kabarin Soleimani da ke Karman a ranar Laraba a kudancin Iran, inda suka tayar da bawaman da ke jikinsu a cikin jama'a. Kungiyar ISIS ta ce harin da Allah ya ba su dama wani ɓangare ne na yaƙin da take yi na kashe su a duk inda aka same su, wanda ke auna maƙiyanta da sauran waɗanda take ɗauka kafirai, ciki har da 'yan Shi'a a Iran. Soleimani, wanda ya jagoranci rundunar Quds Force, reshen dakarun kare juyin juhalin musulunci na Iran na ayyuka a ƙasashen waje, ya kasance babban maƙiyin ISIS, ƙungiyar ta masu tsaron ra'ayi ta Sunni. Ta kai har-hara a baya a Iran mafi yawan mabiya Shi'a. Jiya Alhamis, ministan tsaron Isra'ila ya sanar da shirin kasar na shiga wani sabon mataki a yaƙin da ta ci gaba da yi a zirin Gaza, ciki har da dabarun kai hari a arewacin ƙasar. A cikin wata sanarwa da ofishin ministan tsaron Yoav Gallant ya fitar, na cewa a yankin arewacin zirin Gaza za su koma ga wani sabon salon yaƙi bisa ga nasarorin da sojojinsu suka samu a ƙasa. An tsara dabarun da za su haɗa da kai hare-hare, ruguza ramukan ƙarƙashin ƙasa da hare-hare ta sama da ta ƙasa, da kuma ayyukan dakaru na musamman, inji Gallant. Isra'ila ta fara yaƙin soji na kawar da ƙungiyar Hamas bayan da mayaƙan suka tsallaka zuwa kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba. An sako wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, yayin da kusan 130 ke ci gaba da zama a Gaza. Jami'an kiwon lafiya na Gaza sun ce sama da Falastina 22,400 ne aka tabbatar da kashe su, yawancinsu mata da yara, a farmakin da sojojin Isra'ila suka kai a zirin Gaza. A ɗaya ɓangaren kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya nufi yankin gabas ta tsakiya da yammacin jiya Alhamis, a daidai lokacin da ake ƙoƙarin ganin an kai ɗaukin gaggawa a yankin Gaza, biyo bayan matsin lamba da ƙasashen duniya ke ci gaba da yi wa Isra'ila na ta rage asarar fararen hula na Falastinu. Wannan ita ce ziyarar Blinken ta huɗu a gabas ta tsakiya ta ranar 7 ga watan Oktoba, kuma na zuwa daidai lokacin da yaƙin Isra'ila da mayaƙan Hamas ke dab da cika watanni uku. Amurka da Birtaniya da Tarayyar Turai da dai sauransu sun sanya Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Sakataren zai ziyarci Turkiyya da Girka da Jordan da Qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Saudi Arabiya da Isra'ila da yammacin kogin Jordan da Masar, don ganawa ta takwarorinsa na ƙasashen waje da sauransu, in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller yayin taron manema labarai a jiya Alhamis.
An jima kaɗan Sarfili zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda kokarin da gwamnatin ke yi na ganin an tsara mutuncin kasar a fuskar cimaka ya sa kwanakin baya gwamnatin kasar ta bullo da wani tsarin noman alkama a babban mataki. Ga wakiliyar mu a Jos Zainab Babaji da cikakken rahoton.
A watan Nuwamban da ta gabata ne gwamnatin tarayya ta raba irin shuka na alkama da taki da sauran kayayyakin noma don tallafawa manoma fadada noman alkama a Najeriya. Gwamnatin tarayyar ta ce manoma 150,000 zuwa 250,000 ne za su ci gajiyar shirin, inda take sa ran za su nome gonaki kimanin hekta 200,000 zuwa 250,000 na alkama. Da gwamnatin ke sa ran za a sami 1,250,000 na alkama a fadin kasar. Ministan harkokin noma da samar da cimaka Abubakar Kyari ya ce shirin na da nufin rage tsadar abinci da rage dogaro da Najeriya ke yi na shigo da kayan abinci da ƙara samar da abinci a cikin ƙasar. Chief Samuel Pukat, shugaban kamfanin PS Food Masters, shi ne ke jagorantar shirin a jihar Filato, ya ce tuni sun fara shuka alkamar a jihar ta Filato.
Mun zo Jos ne saboda lokaci ya kai wanda ana tattalin arziki ta wurin noma. Shi ne dalilin da muka zo Jos domin noman alkama ta rani. Kowa ya ji wani abin da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi magana akan noma. A cikin abubuwan nan guda hudu ya fada akwai wheat a ciki, akwai wato alkama kenan, shinkafa, akwai masara, akwai rogo. Za ka gan cewa alkama tana son sanyi raba don ta shiga da kyau, to Plato kuma tana da wannan. PS Food Masters tana da filaye wanda an bata, duk ko kana Kanam ne ko kana Shandam ne, duk wani dai ko wani local government a jiha Plato kana son ka yi wannan noman wheat din, sai ka zo mu za mu baka wuri a cikin wa'innan gonakin da an riga an san cewa suna da wannan yanayi.
Chief Pukat ya kara da cewa akwai kudade da gwamnatin tarayya ta kebe don noman alkama da sauran cimaka.
Akwai kudade wanda shi president ya yi magana a kai kwanaki, ba alkama kadai ba, ya ce za a bada biliyon 50 wanda za a yi noman alkama, biliyon 50 za a yi noman masara, biliyon 50 za a yi noman rogo, biliyon 50 za a yi noman shinkafa. Idan an ci gaba da yin wannan noman, akwai abinda Bature yana ce value change. Hada gwiwa mai noma yana da wanda zai karba a wurinsa, mai karba yana da wanda zai je yi shi ya zama flower. Mai flower yana da wanda zai karba ya yi biredi. Wannan shine value change. To duk an riga hada wayan value change din, wanda ka gani idan kaya tana da yawa a cikin gari, dole kudin abinda ana yi da shi din zai soka. Idan alkama ta yawa a Najeriya, to biredi kam ta soka, sai ita cin biredi kawai.
Tuni dai manoma suka fara shuka alkamar, Mr. Jonathan Musa ya ce ya bude babbar gonan alkama ya kuma bunkasa ta.
Gaskiya wannan shirin da ka kawo shiri ne mai kyau mana mu manoma. Yanzu ne ka shiga cikin manguna da babban gona wajen kusan hekta 10 wanda ina nomewa, ina yin masara wurin, ina yin dankali wurin. Amma da na zo na gan wannan abin da suke yi, yanzu ne ma ina na shiga noman alkaman. Don na bude babban gona a wurin, in ka je ka siya bakin gari nan ka ga gonan. Ina yin shi har na ga mutanen PDP suna ka mutanen su training a gonan. Ina yi dankali suna zo su duba. Da kuna da abin da zan sa muku bidiyon shi ku kalla, ku gan shi live abin da muke yi. Wannan da shugaban kasa ya wannan ina gan taimako na wajenmu. Yanzu ƴaƴanmu suna gama makaranta ba sana'a. Gara kowa ya dawo ya abin da muka samu kakanninmu suna yi. Ina da taimako da yawa. To wannan abin da muke so don gaskiya kasan ruwan rani yana bukatan ruwa. Yanzu sai mun yi su borehole da kuma taimaka mana mu samu injin generator na jan ruwa don mu dinga bada ruwa ma wannan alkaman don gonan yayi kyau. Amma ka samu wannan na ga masalan mu, mun gode ma Allah kenan. A kuma kawo tractor yana taimakon mu noman kaman da mun ga suna yi, mu ma a tura mana gonakin mu zai taimake mu.
Shi ma Isa Kawai yace ya kammala karatunsa a jami'a amma ya rungumi aikin noman alkama.
To abinda ni ya karfafa min gwiwa na shiga wannan aikin shine na gama degree na kusan yanzu shekara 7 kuma ban samu aikin gwamnati ba, sai ga dama ta zo na maganar noman alkama. Sai naga to tunda dai ban samu abin yi ba, zan yi amfani da daman nan in fara noma. Tunda dai gashi nan Ita Food Masters Nigeria Limited ta zo da abubuwa daga wajen federal government, ba zan yi amfani da daman in karba domin in yi noma. Matsalar da nake fuskanta yanzu daman shine maganar injin ban ruwa da kuma taki da iri. To amma ita Food Masters Nigeria Limited in collaboration with the Federal Ministry of Agriculture gashi sun zo mana da shi iri din da kuma wato taki dine ina kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙara kuɗi akan kuɗin da ta bayar domin wannan noma na alkama domin mu ci gaba da yin shi ya zamanto ba abu ne wanda za a yi shi wannan shekara a gama ba ya zamanto abu ne da zai zamanto a ci gaba da yin shi
Jagorar noman alkamar a jihar Plateau Chief Samuel Pukat ya jaddada muhimmancin noma musamman ga inganta rayuwar matasa.
To fatan alheri shine abin da zai yi ma kowa. Duk abin da an kafa ta a cikin gaskiya haka kuwa za ta yi nasara. Ana cewa kash idan foundation na gida ya fadi to gida ta fadi. So wannan shine foundation. Idan mun kafa ta akan gaskiya to wallahi ina gaya maku gidan za ta tsaya. Fata da nake ma kowa da yana cikin wannan program. Alkama yarinya ne mai zaba. Muna da fili. Nan ba da jumawa ba ina son yin meeting da su sarakunanmu masu albarka a kasan Plateau. Saboda su ba mu gonaki a kowane local government. Kagan ta nan kuwa mu za mu gyara fili din ta zama yadda za a yi aiki da ita. A haka kuwa kagan duk mutanen da suke yankinsa za mu sa kowa ya zo a yanka mashi ya yi. Wancan a yanka mashi ya yi haka duka sauran sarakuna.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kuma dalla an gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga Sarfili ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
Afirka ta Kudu ta shigar da yakin Gaza gaban wata babbar kotun duniya tana mai zargin Isra'ila da kisan kare dangi a wata doguwar takardar korafi da ta shigar kuma kotun duniya na shirin sauraron shari'ar mako mai zuwa. Isra'ila ta ce shigar da karar ya kasance zargi mara tushe kuma fadar White House ta yi watsi da shi a matsayin mara inganci. Fiye da Falastina 22,000 ne suka halaka tun bayan da Isra'ila ta fara kai wa Gaza hari a cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza. A baya dai jami'an Amurka sun nuna shakku kan waɗannan alƙaluma lura da cewa ma'aikatar ta Hamas ce ke tafiyar da ita. Ƙungiyar da aka zaɓa domin gudanar da mulkin Gaza kuma reshenta da ke ɗauke da makamai ya ƙaddamar da wani mummunan harin ranar 7 ga watan Oktoba Isra'ila wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da 1,200. Masana tattalin arziki na Majalisar Ɗinkin Duniya suna hasashen samun raguwar ci gaban tattalin arzikin duniya a wannan shekara yayin da murmurewa daga cutar COVID-19 ta kasance da mabambantan sakamako a duniya. Kuma wasu al'amura kamar sauyin yanayi da rikice-rikicen yankuna na iya lalata ci gaban. Babbar rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na halin da tattalin arzikin duniya na 2024 da aka kaddama ranar Alhamis, ayyukan ci gaban tattalin arzikin duniya zai ragu na shekarar 2023 da aka yi kiyashin da kashi 2.7 cikin 100 zuwa kashi 2.4 cikin 100 a bana. Kasa da adadin ci gaban da aka samu kafin barkewar annobar da kashi 3 cikin 100. Shantanu Makaji, daraktan sashen nazarin tattalin arziki da manufofi na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce kasashen da suka yi abin kirki a shekarar 2023 su ne manyan kasashe masu karfin arziki. Musamman Amurka har ma da Brazil da India da Mexico. Daga ƙarshe Amurka ta faɗa jiya Alhamis cewa tana sa ran a gudanar da zaben ƙasa mai zuwa a Pakistan cikin gaskiya da adalci da bin dokokin ƙasar. A ranar 8 ga watan Fabrairu ne al'ummar kudancin Asiya mai yawan mutane miliyan 241 ke shirin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a ranar 8 ga watan Fabrairu. Sai dai tsarin na demokuraɗiyya ya sha fama da zarge-zarge tafka magudi a gabanin zaben. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya shaida wani taron manema labarai a birnin Washington cewa bai kamata Amurka ta bayyana Pakistan takamaiman yadda za ta gudanar da zabenta ba, amma suna son ganin an gudanar da zabukan cikin 'yanci da adalci da lumana wanda ya haɗa da 'yancin faɗin albarkacin baki da na gudanar da taro da kuma gudanarwa cikin aminci da lumana. Duk cikin tsari na demokuraɗiyya mai fa'ida, in ji Mila.
Sarfi Lahashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma wata makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger, inda sojojin da ke mulki a kasar suka bugi kirjin cewa sun yi nasara a yakin da suke yi da matsalar tsaro. Abin da ya sa masu sharhi a kasar suka ce akwai wani kokarin da ya kamata a dora. A hira da wakilin mu Yusuf Abdullahi, Dr. Sani Yahaya Janjona, wani masanin zamantakewa a birnin Yamai, yace magance rashin aikin yi a wannan shekarar da aka shiga ta 2024 zai ba hukumomin Niger din damar dorawa akan nasarorin da suke ikirarin samu a shekarar da ta gabata.
Ita wannan shekara wadda ta gabata sai a ce basa fannin tsaro an samu ci gaba kwarai, dan saboda abubuwan da muka sani wanda ake kawo ma sojojinmu farmaki sun rage kwarai ba kama ga shekarun baya ba. Dan ita gaskiya sunanta gaskiya, ko kahin a ce an yi juyin mulki Niger an fara dan samun tazara bisa ga kwanciyar hankali. Kwanciyar hankalin nan ta kawo cewa akwai canza miyau wanda tsohon shugaban kasa ya yi da sauran kasashe, kuma dai za a cewa wanda suke iya sa hannu zuwa ga 'yan ta'adda waɗannan, yanda za a jan hankalinsu su ɗan rage ƙaimi bisa ga abin da suke ƙuntata ma talakawa ƙasashenmu Niger. Kuma su kankansu 'yan ta'addan sun gane cewa ba za su cimma gurinsu ba ga abin da ake amfani da su waɗanda ke tura su cikin irin waɗannan al'amurka. Sannan kuma bayan juyin mulki sai a ce abin kuma sai ya ƙara ƙwari. Ƙwari ya zamanto cewa akwai ƙasashe makwabta waɗanda su ma sun ba da ƙoƙari mai muhimmanci. In ka ɗauki ƙasar Mali, in ka ɗauki ƙasar Burkina, gaskiya ba su runguma hannuwa ba. Ƙasashe ne waɗanda sun ka tashi tsaye tsayin daka, suka ba da ƙoƙari bisa ga yaƙi zuwa ga 'yan ta'addan nan. To kuma in an ka bincika, in an ka diba, ai da zalla yaƙin ta waɗannan ƙasashen ne yake tahowa. Haɗin kai da an ka samu tsakanin waɗanga ƙasashe guda uku, Niger, Burkina, Mali, ya sa cewa yarjejeniya ta sa idan ɗan ta'adda aka koro shi da Mali ya shigo Niger, 'yan Niger na iya bin shi har su shiga cikin Mali sai sun ƙare da abin da ya shahe shi. Akwai doka ta taɓaci wadda an ka aza ga wasu departament, an ka ɗauke kamar departament ɗin Kolo, wadda an ka ɗauke kuma ya sa mutane na iya yawo da motuna da injinan su su yi kowane lokaci su yi yawansu. Kaga wannan abubuwa ne wanda za a cewa an samu cigaba. Cigaban kuma duk abin da ya kawo shi har yau shi ne cewa duk in ka ɗauki jahohi an sa kamar sojuna ne ke shugabannin jahohi. Wannan al'amari ne gaskiya mai muhimmanci. Ko can da ma lokacin farin hula, ikon na mulkin na farin hula, abinda ya kamata a ce an yi lokacin da duk inda akwai jaha wadda adda irin tashin hankali kamata ya a ce an kai soji shine shugaban babban jahai, kuma gunduma kamar department ma shi ma ya kamata a ce soji ne a hakai. Ba dan komai ba, dan saboda yanda shi dan farin hula zai tafi da harkokin shi da soji ba ɗaya ne ba al'amarin. Al'amari wani bi yanda asirin soji yake tahiya, soji yana jin wayan ma ya ba mai farin hula shi ko da yana gaban shi yana mai iko ne, amma in ya zama to tsakankanin juna ne suna iya kama mu juna abubuwa su tafi daidai. Yanke kama yarjejeniya tsakaninmu da wasu ƙasashen da muke tsammanin suna goya ma waɗannan 'yan ta'adda hannu ya sa cewa lalle yanzu tana yiwuwa mun kama komi ga kanmu. Haka ne ba haka ne ba, shi dai ya zamanto cewa da sojin Niger shi ne yake iya kawo ma ƙasar shi kwanciyar hankali ba sai ya dogara ga wannan sojin na wata ƙasa ba. Wannan shi kankan shi babban ci gaba ne. Magabata kiran da za a musu shi ne cewa ya kamata su bi hanya daidai, ba dan kunbi kuma ya kamata su riƙa sauraron talakawa abinda suke so bisa buƙatunsu. Dan saboda idan talaka ran shi ya ɓaci, kowa ya gani abin da yake iya yi, babu abin da yake ji ma tsoro. Dan haka abin da ya kamata katsu yarda baraka ta shiga tsakaninsu ta rashin amana da su da talakawansu. Na biyu shi ne cewa duk wannan abu da ya shahi tsadar rayuwa mutane na yin haƙurin shi, amma in abu ya daɗe ana yi wa yana iya kawo wata baraka. Dan haka a ƙara ƙoƙartawa a samu ma mutane maganin wannan tsadar rayuwa, dan saboda mutane su samu sauƙi. Sannan shi ne zai sa su riƙa saurare, su ƙara ba da amana, su goyon baya ga ma'aikanta. Na uku su mayar da lalle cewa yaƙin nan da ya shahi 'yan ta'adda su san da talakawa suna bayan su 100%. Don haka kuma su san yadda za su samu yin cewa kowane gida ya kamata a ce kowa ma ya ba da dan shi ya shiga cikin soji, don saboda wanga yaki na 'yan ƙasa ne, kuma ko menene za a yi a sa ƙasa gaba kar a yarda da bin mutane ɗaya-ɗaya na son rai.
To madalla masu sauraro, ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington din yana cewa karfe 2:20 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Aisha Mu'azu. Kasancewar taron COP28 na bara ya gudana a cikin watan Disamba ne, a sa'ar da muke bita kan shirin yanayi da muhalli na 2023. Ba mu samu damar yin nazari a game da taron COP28 da ya gudana a birnin Dubai ba, wanda shi ne za mu yi shimfiɗa da shi a cikin shirin namu na farko a wannan shekara ta 2024. La'akari da irin muhawarar da aka tafka a wurin taron na bara, wanda wasu masu ruwa da tsaki suka yi na'am da yadda taron ya gudana da kuma irin matsayar da aka cimma, duk da cewa akwai sauran aiki a gaba, a cewar Umar Sale Anka, dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya.
Kudin nan da aka fara tunanin a samar tun lokacin Glasgow, kudi na loss and damage, kuma aka zo Sharm el-Sheikh aka sake jaddadawa akan yadda za a yi matukuna a samar da kudin, kuma ya za a yi da su. Bana an zo da wani sabon tsari kafin maganar loss and damage, yadda za a iya gudanar da su kudin ma idan an ba da su din tukuna. Akwai tsari na Global Stocktake da aka yi, shi kuma Adaptation Goal din. Shi Global Stocktake an sake duba ma alƙawuran da aka ɗauka a baya, me aka iya cimma a cikin alƙawura da ko kuma burice-burice da ake da su da ƙudurori, me aka ɗauka a ciki, ina aka tsaya, kuma ina za a tashi. To ku bayan magana ta adaptation, wanda dole shi wannan canji na yanayi dole sai an samu yanda za a yi a rayu din ba tare da an shiga wahala ba, sannan kuma samar da kuɗaɗen da za a duba wancan asarar kadarori din da kuma illolin da shi ɗumamar yanayi ya haifar, wato canjin yanayi, wato loss and damage, climate finance. Sai an samar da kuɗin, sannan kuma sai yanda za a afta daga amfani da gurɓataccen hanya ta samar da makamashi, wato I phasing out fossil fuels in baki daya.
Ana ta bangaren kuma Dr. Salamatu Jiddafada, kwararriya a fannin sauyin yanayi kuma bai bincike, ta yi bayani ne a game da asusun ajiyar kuɗin diyyar da aka amince za a samar, yadda waɗannan ƙasa za su ci gajiyar waɗannan kuɗaɗe kwatankwacin irin asarorin da suke fuskanta.
Maganan loss and damage crucial babban magana ne a Africa gaba daya, don mun ga disasters, some floods,
bala'o'i
da suke faruwa a Africa. Developed countries sun fara saka kudi a post, ana kuma alkawari na saka kudade, amma ita tana neman strategy ne sosai na loss and damage in a post, because ba kasa daya bane, ba Africa kadai bane, had the other developing countries. So ya kamata a ce a nema audit committee haka da za ta yi handling cases na loss and damage,
wato waɗanda za su bibiyi irin asarar da mutane suka yi domin a san irin kwatankwacin kuɗin da za a ba su.
So that they know the measure, taimakon da za a yi sai ya zama at least something.
Ke kuma Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabere a Jamhuriyar Nijar, wanda yake tare da gidauniyar 3-8 ƙasar Burtaniya da ke bibiyar lamuran tsirrai da yadda ɗan adam zai amfana da su, ya yi tsokaci ne a game da yadda ɗan adam zai ci moriyar tsirrai, musamman ma itatuwa, waɗanda ya shaida cewa su ma kamar ɗan adam da sauran dabbobi sun kasu gida-gida kuma jinsi-jinsi.
Yanda za a ci moriyar ice ko kuma in ce duka wani abun da yake karamin icce, babban icce, ciyawa, tun daga ciyawa har abin da ya kai ga abin da ake ce ma timaka. Su dai itatuwa kamar yadda aka sani sun tashi ne daga hutowarsu daga ƙasa, kuma bancin haka Allah ya shimfiɗa itatuwa kamar yadda ya shimfiɗa dukkan wani wata halitta daban-daban, kala-kala, kuma jinsi-jinsi daban-daban. Kaman yanda mutane da yawa ba su sani ba, itatuwa ma Allah ya shimfiɗa su kamar yadda ya shimfiɗa bani Adam da kuma dabbobi, tun daga ƙwaro abin da ya kai manyan dabbobi. A cikin itatuwa ma da akwai itatuwa mata da kuma itatuwa maza. Sai a yi tsammanin cewa icce duk inda yake kawai ya zamanto babu wani zancen jinsi a cikin itatuwa, manyan itatuwa da ƙananan itatuwa. Allah ya yi su suma daban-daban, wannan gudi ne na Ubangiji, inda diyan da za a yi kenan ka gani suma da ke halitta ne. Allah ya yi su maza da mata. A cikin wannan ɓangare na itatuwa maza da mata, inda akwai itatuwa da yawa wanda ake samu a wajajen namu a nan Afirka ta yamma, kuma a musamman cikin ƙasashen Sahel. Bancin haka kuma kamar yadda aka sani halaye dai na mutum, kuma ina wa'ansu dabbobi ma inda ake ganin cewa akwai a cikin halitta masu haƙuri, masu jinkiri, masu jimurin wa'ansu wahaloli, da kuma masu sabawa da wani hali na yanayi. Akwai itatuwa masu jimuri.
Misararo, a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai kuma idan Allah ya kai mu zuwa makon gobe, mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa har ya kai ga nasarar wannan shirin, musamman ma bakin namu da ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To madalla, an gaida Aisha. Yanzu kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin namu, wato labarai a takaice.
To a takaice, kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin kuna bakin waki biyu da suka kashe mutane 84 a Iran, waɗanda suka taru domin tunawa da janar Qasem Soleimani a bakin kabarinsa, wanda wani hari na jirgin Amurka mara matuki ya kashe shekaru huɗu da suka gabata. A cikin wata sanarwa ta fitar ta kafar sada zumunta, kungiyar ISIS ta ce wasu ‘yan uwa shahidai guda biyu sun nufi kabarin Soleimani da ke Karman a ranar Laraba a kudancin Iran, inda suka tayar da bomban da ke jikinsu cikin jama’a. Jiya Alhamis, ministan tsaron Isra’ila ya sanar da shirin ƙasar na shiga wani sabon mataki a yaƙin da take ci gaba da yi a zirin Gaza, ciki har da dabarun kai hari a arewacin ƙasar. A cikin wata sanarwa da ofishin ministan tsaron Yoav Gallant ya fitar, na cewa a yankin arewacin zirin Gaza za su koma ga wani sabon salon yaƙi bisa nasarorin da sojin suka samu a ƙasa. A ɗaya ɓangaren kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya nufi yankin gabas ta tsakiya da yammacin jiya Alhamis, a daidai lokacin da ake ƙoƙarin ganin an kai ɗaukin gaggawa a yankin Gaza biyo bayan matsin lamba daga ƙasashen duniya da ke ci gaba da yi wa Isra’ila na ta rage asarar fararen hula na Falastino. Wannan ita ce ziyarar Blinken ta huɗu a gabas ta tsakiya ta ranar 7 ga watan Oktoba, kuma na zuwa ne a daidai lokacin da yaƙin Isra’ila da mayaƙan Hamas ke dab da cika watanni uku. Amurka da Birtaniya da Tarayyar Turai dai da sauransu sun sanya Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Afirka ta Kudu ta shigar da yaƙin Gaza gaban wata babbar kotun duniya, tana mai zargin Isra’ila kisan ƙare dangi a wata doguwar takardar ƙorafi da ta shigar.
To masu sauraro, abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za a je wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lahashin Gumar da ya tiya na gabatar da shirin, sai Dadi Balawi da ya ba da umarni da ma editin tamu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu, sai injiniyan namu na yanzu Musa Kelvin Hall, Hawa Sharif, ke muku fatan alheri daga nan Washington DC, da fatan za a yi ni lafiya.